A shirinmu na matasa da siyasa a yau dandalin VOA ya samu bakuncin Malam Mukhtar Ilyasu inda muka tattauna dangane da miyagun kwayoyi da matasa kan yi musamman a lokutan zabe inda yace kungiyar su na fafatakan wayar da kan matasa illar shan miyagun kwayoyi da amfani da su a lokacin siyasa ga yadda hiranmu ta kasance da shi. To yau bakuncin wa muka samu
sunana Mukhtar Ilya, National President of Initiative for Fight Against Drug Abuse and Enlightenment, kungiya ce wacce take fafatakan wayar da kan matasa da al'umma baki ɗaya wajen illar shan miyagun kwayoyi a ƙasar nan da al'umma baki ɗaya.
Kamar kimanin shekaru nawa da fara wannan gangami?
Gaskiya kamar dai shekara ɗaya da zuwa rabi kenan, ba mu gama cika shekara biyu ba da fara wannan tafiya da muke.
To me ja hankalinka har ka ce bari ka faɗakar akan miyagun kwayoyi?
Gaskiya abin da ya ja hankali na ganin yadda shan miyagun kwayoyi yake addabar al'umma. Ganin cewa da shan miyagun kwayoyi ya zama cewa sai a bayan gari za ga mutum yana sha yana jin kunya, yana ana fita ana warewa a sirce ana sha, amma sai muka wayi gari cewa ba wani gida da zaka samu idan mata bata sha miji yana sha ko ƴaya yana sha. To wannan shine dalilin da muka cewa wannan abu ya shigo cikin gida ne mana illa. Ya za a yi mu jawo kan hankalin mutane kowa ya farga ga abubuwan da suke faruwa don kada mu samu kama cikin wani irin hali.
To banda faɗakarwa, shin kuna abinda ake ce masa rehabilitating matasa ne ko kuwa?
A'a, kamar yadda na ga muke yanzu kungiyar kwata-kwata shekara ta ɗaya da wani rabi. A tsarin tafiyar kungiyar shi harkar shan miyagun kwayoyi akwai matakai kwaya uku. Akwai abinda ake kira prevention, akwai abinda ake kira intervention, akwai abinda ake kira rehabilitation. Rehabilitation shi ne abin da ke faɗa, amma shi ne mataki na ƙarshe. Mu yanzu muna kan matakin prevention, wato kariya. Ya za a yi mu kare yara ƙanana matasa waɗanda ba su shigo ba? Ya za a ilmantar da mutane shan illar miyagun kwayoyin?
Ta wace hanya kuke ƙoƙarin gabatar da kariyar nan da kake faɗi?
Wannan kariyar muna ƙoƙarin ta wajen kafa ƙananan tsangaya a cikin makarantun tsangayu, cikin makarantun primary, wato club na primary secondary school, wanda ya pre drugs club, wanda za mu dinga faɗakar da yara cewa illa shan miyagun kwayoyi. Sannan kuma muna zuwa unguwanni muna yin wannan abin nan faɗakarwa.
Mun fara kafa clubs din?
A'a, ba mu fara kafa ba, muna fara kan kafa. Amma akwai wani abu da nake so ki fahimta game da shan miyagun kwayoyi, in faɗakarwa kan shan miyagun kwayoyi. Ba ma sai lalle club ba. Mu abin da muke buƙata shine kowanne mutum ya fara da gidanshi. Dan abin ya shiga cikin kowanne gida. Idan kowa zai tashi cewa yaya matarka take, yaya ƴaƴanka suke, kana kula, saboda shan kwayoyin ya bambanta da irin na da. Na da kana shan wiwi ne, ana ganin bakin kai na laɓe kwaninka. Amma yanzu matarka ce kuna ta kwaya ne za ta sha ta koma ta bacci. Ko yaranka zai in sha kodin din shi ko wani abu, ba za ka taɓa ganewa ba. Idan baka zo ka saurare mu, mun gaya maka matakan. To ba wai sai lalle ma kafa wannan rangoyi da muke tana. Ya mutane za su fara al'amura a gidajensu tukunna.
Amma ka ce daga cikin abubuwan da kuke son ku fara waɗannan abubuwan, ku ƙayyade lokacin da za ku fara?
Harkar shan miyagun kwayoyi ba magana ƙayyadewa. A tafiyar tamu mun ƙayyade. Yanzu misali, kusan muna da wakilai a jihohi kusan 10-25 a Najeriya. To fatan muna da state coordinators kenan. Fatan mu yanzu sun kafa waɗannan, muna so mu kwabarin in Najeriya baki ɗaya ba nasiya. Secondly kuma fatan mu shine kowace ƙaramar hukuma a Najeriya mu zama muna da ambassador. To wannan shine fatan mu, shine target ɗin da muka zuwa nasiya. Insha Allah wannan ƙungiya za ta zama duk Najeriya tana da wakilai, duk local government na Najeriya tana da wakilai.
Kace zuwa sabuwar shekara, farkon sabuwar shekara
daga farko har ƙarshe za mu fara activities ne. Ai, activities ne yana ɗaya daga cikin activities ɗin wanda za mu yi a cikin wannan shekara. Akwai taruka da muka yi a cikin wannan shekara ta wuce, mun yi su a Kaduna, mun yi a Plateau. Kuma members ɗinmu a yanzu kowa yana aiki individually, kamar a nan jihar Kano muna da members ɗinmu wanda suka samu nasarar janyo hankalin ƴan mata daga illar shan miyagun kwayoyi zuwa hayyacinsu. A Adamawa mata biyu, a Adamawa state coordinator na Adamawa ya samu nasarar jawo hankalin yan mata biyar wanda har ya bukirji da kanshi ya ba su sana'ayi, to wannan shine babban abin da muke so mumi, sannan kuma kowa yi a gidan shi da unguwa, dan yaran da suke shan kwari kannan mu ne, yayyan mu ne, iyayen mu ne, matan mu ne, yan uwan mu ne, to dole ne mu yi wannan abu.
Waɗannan mata biyu da kuka shawo kansu har suka daina waɗannan shaye-shaye, shin ta wace hanya kuka bi kuma da suka daina sha kun yi musu wani tanadi?
Actually mun bi ta hanyar magana ne, ta hanyar zuwa ta ba shawarwari, dan akwai wani abu da mutane ba su gane ba, shi yaron da yake shan kwaya abin da yake jawo suke dubli a ciki shine ka ja shi, ka rejecting din shi, wato ka nuna mishi wariya. Yanzu in yaron ke yana shan miyagun kwaya, in ya zo ki zage shi, ki kore shi, ki hana shi abinci, zai koma can. Amma duk mutumin da ka jawo shi a jiki zaka cimma burinka. To waɗannan yara mun jawo, waɗansu wakilanmu ne suka gansu, suka fara hilata su, suka zawo su a jiki, suka fuskanci me matsalar su, har suka samu nasarar raba su da wannan abin. Duk da yake daman can ba wai talauci bane ko wani abu ya hana su, rashin kulawa ce ta iyaye, suna hannun iyayensu su rabu da wannan abin, kuma suna cikin suna ci gaba da al'amuran su.
Shin akwai wani sako da kake son ka faɗa da ban tambaye ka ba?
Gaskiya sakon da nake son faɗa, ya kamata wannan ishu ne shan miyagun kwayoyi a ƙasar ne, ya kamata mu, yadda gwamnati take faɗa da yaƙin ɗin da cin hanci da rashawa corruption, ya kamata a maida shi haka. Sannan kuma ina kira ga yan siyasar shugabanninmu su yi ƙoƙari su daina amfani da matasanmu wurin shan miyagun kwayoyi. Na ƙarshe kuma taron da muka shirya yanzu a Kano, dama mun shirya shi ne yadda kafofin yaɗa labarai suke ba da gudunmuwa wajen shan miyagun kwayoyi da kuma ta'addanci. Saboda shi duk wani laifi da ka gani ana yi a ƙasar nan, shan miyagun kwayoyi da sauran abubuwa shi ya haifar da shi. So muna kira da su da Allah da Annabi su daina amfani da matasan wajen shan miyagun kwayoyi.
To madalla, da fatan matasa za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.